akwai wasu matsaloli da naga ana tattaunawa a social media da nake so in yi ishara zuwa gare su. Na farko, malaman da suke karantar da addini da ɗaliban ilimi su dinga jin tsoron Allah, suna kallon waki me ke faruwa daga sati zuwa sati, daga wata zuwa wata. Malaman usulul fiqh sun fitar da ka'ida cewa ta'khirul bayani an waqati hajatihi la yajuzu. A jinkirta bayani lokacin da al'umma take buƙatar a yi mata bayani, wannan kwata-kwata bai halatta ba, la yajuzu. Wannan matsalar kuwa ita ce BBC ta wallafa a shafinta, ina ganin jiya shine aka tashi shekaran jiya da hayaniya da kuma yau, ta rubuta tarihin Muhammad Yusuf cewa ya shiga shekara 10 da mutuwa. Ta wajen tarihin shi sai ta rubuta cewa Muhammad Yusuf ɗalibi ne na Jami'ar Musulunci ta Madina, sannan kuma Muhammad Yusuf fatoyinsa da yake yana ɗibowa ne daga sahabbai, sannan suka jingina abubuwansa da dama zuwa ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wannan shi ne abu na farko da nake so a sani. Na farko, lastu bi ɗalibin khiriji min Jami'atul Islamiyya, ni ba ɗalibi ba ne da na yi takarruji daga Jami'ar Musulunci ta Madina. Saboda wani mai saurare idan ya ji abinda zai ɗauka, zan yi wannan maganan ne saboda ni ɗalibi ne ɗan jami'a, zan ba jami'ar wa kariya. To ni ba ɗalibi ba ne da na yi takarruji daga kowace jami'o'i da ke ƙasar waje, a gida na yi karatu, kuma a gida nake karatu. In kaga na fita waje, to course na fita yi. Da wannan matsalar ta faru shi ne na yi waya da su ma'aikatan BBC, ta ko wani ma'aikacinsu da ke nan, sai na buga masa waya, su kansu sun fahimci daga baya sun yi kuskure akan abin da suka rubuta. To wannan kuma zan zo in ba da shawara akan shi. Sannan akwai ƴan uwa da naga sun yi rubutu, kamar Dr. Mansur naga yayi rubutu kan wannan matsalar, kamar Dr. Ibrahim Desina naga yayi rubutu kan wannan matsalar. Dukkan waɗannan da suka yi rubutu ba tare da cin mutunci ko muzanawa ba, a'a, da uslubi mai kyau na jan hankali. A ƙarƙashin wannan matsala ta shi, wato tajriba da ƙwarewa, abinda muka lizinta wa kanmu abu biyu. Na farko, ko karatu muke, idan wata matsala ta zo, to za mu iya aje karatu mu dawo mu tattauna matsala. Ana ganewa? Shi yasa na faɗa muku, babu hikima kwata-kwata. Ya kamata hatta malami masu yin kuɗi ba su dinga kallon waki in za su yi kuɗi ba. Matsala ta faru a sati, a wata, ita take damun al'umma. In ka zo da kai kuɗi ba ka dinga kallon waki, sai kawo mutane kuɗi ba akan wannan matsalar. Shi yasa duk sanda muke karatu wani abu ya gitta, to sai mu dakatar da karatun, sai mu tattauna kan wannan matsalar bisa ga wannan ka'ida. Na biyu, a ƙarƙashin wannan mun lizinta wa kanmu cewa duk wani mutum da ya yi abu musulmi ne shi, to muna ganin cewa in dai musulmi ne shi, yana da haƙƙi a kanmu. Ɗan siyasa ne, shugaba ne, wato kuma wani irin mutum ne. Farko tukun na zamu nemi ko mu zauna da kai, ko mu kira ka ta waya mu tattauna da kai. Sadaka in baka san ni ba, randa duk ka ji na bugo maka waya na ce maka ni ne wani daga guri kaza, ko dai kai wani abu mai kyau, in karfafe ka, in yaba maka, in maka addu'a, in baka shawara akan shi, ko kuma kai wani abu na kuskure, za mu yi maka nasiha akan shi. Amma in Allah ya yarda, ba za mu ɗaiɗai kun mutane wanda za mu zo mu diran musu mu ayyana su, ba za mu yi sai mun bi wancan matakin. Saboda so muke mutane su gyara a matakin farko, ba cin mutuncinsu muke so ne ba. In ko ka ga na zo na dira kan mutum na tasa shi gaba, to ka tabbatar mutakabbiri ne. A tarihi an duba cewa ba wani mutum da ya isa ya kawo masa daidai in ya kuskure ya ɗauka. Kuma kakka ce a'a, ni waye, ni ba kowa ba ne, ni ɗalibi ne mai karatu. Amma ba ya kamata ka sani da yadda kake ganin kana da girma, addinin akwai mai shi. Saboda haka ba da ƙarfi na yake tafiya ba, da ƙarshin mai shi yake tafiya. Saboda haka kakka ga cewa ka taka mataki kaza, ka zama kaza, ka zama kaza, ka zama kaza, duk ran da ka saki muka fara rikici da kai, dai dan Allah nake yin addinin nan na rantsi da Allah sai na kai ka kana dan bugawar da zamu da kai kaman dutse ne da kai a buga ka san wanda zai kai labari ne ba kai karatu ba ka je ka dubi tarihin Fir'auna da ka ga yadda rigimar ta fara da shi da annabin Musa daga ƙarshe kuma waye ya kai labari da ka san wannan to wannan shine abin da muke so mutane su fahimta to a ƙarƙashin wannan al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar malamai sun sa cewa yana da sharadi na farko idan zakai umarni da abu mai kyau ka hana dole a samu al-ilm abinda zaka ce ai ko a bari ya zama kana da ilimi a shari'a cewa tabbas abin yana da kyau ko bai da kyau dan idan kai jahili ne ka tashi garin kai umarni da abu mai kyau ko ka hana to ban ba sa'a ba za a samu abinda zaka lalata ya fi yawa akan abinda zaka gyara dole sai an samu ilimi dan haka za ku ga dukkan wanda yake mabiyin annabi Muhammad ne Allah sai ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin abu nabiyu a wajen yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau an yaqsida biha wajha Allah ta'ala wa izazad din ya zaman to manufarka Allah kake nufi da nasihar da kake so kai mawane ba wai tamuri bane wani ya maka abu kai kana da lasifika shi bai da lasifika ya kace ai za ku haɗe da shi a munbari sai gane ku ne shi kai haka manufarka kawai kana so addinin Allah ya daukaka saboda wani lokaci yadda ka sa Allah a zuciyarka wajen yin nasiha tana da tasiri wanda za ka yi nasiha ya karba ko kai ya karba saboda haka masu yin nasiha da umarni da abu mai kyau su yi kokari su dinga sa Allah a ransu lokacin da za su yi nasiha ga wani suna so ya gyara abu na uku shine ana son a samu ash-shafaqatu tausayi akan wanda za ka yi umarni da cewa ya yi kaza ya bar kaza sai idan kan gari wasa ta riga ta bayyana shi yasa za mu ga cewa da Allah ya aiki annabi Musa da Haruna sai ya ce musu izhaba ila fir'auna innahu taga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha hadithan amr bin yasar yake cewa abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma sun hadu da shi da suka hadu da shi yake cewa da Allah ba ni labarin siffar annabi a cikin at-taura sai yace masa wallahi innahu lamusufun bi ba'd sifatihi yace yadda kaga Allah ya siffanta annabi a qur'ani to akwai irin wa'annan sifofin a cikin at-taura yace Allah yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira akwai wannan a qur'ani akwai at-taura sannan sai yace wa hirzal lil ummiyin na turo ka ka zama kariya ga jama'ar da ba su yi karatu da rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma kai annabi na ne sammaituka al-mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil laysa bi fadlin wala galiza annabi ba mai kaushin zuciya bane ba mai kaushin dabi'a bane dan haka Allah ya siffanta shi yake cewa fa bi marhamatin min Allah walau kunta fazzan galiza al-qalbi lam faddu min hawli inda annabi yana da kaushin zuciya da kaushin hali da sabbai kowa ya watsa ya bashi guri to mai umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau an gane kakkaji kuma yana faɗan wannan kaga nayi zafi akan wani a'a bin ran da kaga nayi zafi akan wani to iya duk uzurin da zan bashi da binciken da zan yi na riga na gama fahimtar kan garere ne mutakabbiri ne to ban tsaya kuma in hal da kaina akan shi to sannan abu na hudu shine an yakuna saburan haliman ka zamanto mai hakuri sannan rahiman mai tausayi da jinkai sannan domin wajen umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau za ka ci karo da matsaloli shi yasa za ku ga Luqman al-Hakim da ya zaunar da ɗanshi yana masa nasiha babu inda ya ce masa ya haƙuri sai da ya zaunar ya ce masa ya bani ya aqimis salata wa amur bil ma'ruf sai ya ce wanha anil munkar sai ya ce wasbir ala ma ka yi haƙuri akan abin da zai same ka dan sai an maka sharri sai an maka ƙari to ka yi haƙuri abu na biyar shine an yakuna amilan bima ya'mur bihi likai la yu'ayyar bihi kai iya kokarin ka wajen idan ka ce wa mutane su yi abu su in ka ce su bari kai kana iya kokarin ka wajen yi da bari din in ba haka ba sai ka shiga cikin abinda Allah yace ata'muruna an-nasa bil birr wannan hamzatul istifham ne lil inkar cewa bai dace ku ce wa mutane su yi abu ba ko ku ki وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون wannan ba daidai bane kuskure ne to wayannan sune sharuɗan da malamai suka yi itibari da su wajen abin da ya shafi umarni da abu mai kyau da hani da abin da yake mara kyau a ƙarƙashin wannan abubuwan da suka rubuta guda uku cewa Muhammad Yusuf ya taɓa karatu a Jami'atul Islamiyya su da kansu daga baya sun ƙaryata kansu cewa bai ba kuma abin yana da ban mamaki kwaran da sai gaske mutum da ya shahara irin Muhammad Yusuf ya kawo wa Najeriya bala'in da ba a taɓa kawo mata ba a ce ma'aikatan su jahilci cikakken tarihinsa wajen da ina ya karatu su waye malamansa akwai ban mamaki kwaran gaske yawan wani mutum ne da bai shahara ba a san shi ba aka yi kuskure wajen samo da ina ya karatu wannan babun mamaki ba ne amma dai mun karɓa ɗin a matsayin cewa sun yi kuskure ɗin mun karɓa cewa sun yi kuskure ɗin to wannan shine abu na farko da haka kamar yadda na sha faɗa ina so kowane musulmi ya dinga ji a ran shi kuma wannan ba tsari bane nawa ba tsarin ka bane tsari ne na Allah bisa ga ka'ida na wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zabe shi ma kana lahu malkiyara ganin damar Allah ne da zaɓin sai ya ɗauki Makka da Madina ya sa ta tafi ko'ina daraja sau da haka in kana zaune a Ingila ko Amerika don an sa mata fitila an yi mata ƙyalli an mata ado to wannan amma asalin gari a duniya shi ne Makka shi yasa da Allah ya sauka wa da annabi ƙur'ani sai ya ce litunzir ummal qura wa man hawlaha don haka Ingila gefen Makka ce gefe ce Amerika ma hawlaha ne gefe ne gefe ne saboda haka ni ina ji a raina kasar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cikinta a kwance wallahi ita ce kasa mafi daraja a wajena kuma kowane musulmi ya kamata ya dinga jin haka a zuciyarsa saboda haka ba wata riba da zaka ci kana musulmi idan aka waye gari aka ce an bata kasar da annabin kake ciki wata riba ka ci babu saboda haka bai taɓa yin karatu a Jami'a Islamiyya ba kuma bai da alaƙa da ita to a nan wajen ne nake so in yi tambayi a kiyaye fita mutum ya je waje karatu ba shi da alaƙa da fitina saboda ai yanzu duk wanda suka kawo wa Najeriya bala'i ba wanda suka je waje suka yi karatu bane yanzu shi ya taɓa karatu a wata jami'a a waje bai taɓa ba shi wannan nazariya da ake tattarka yanzu ya taɓa karatu a wata jami'a a waje amma me yasa kullum ake tuhuman cewa waɗanda suka je waje suna da kwashe-kwashe bayan ba a taɓa samun wanda ya je wajen ya yi karatu ba ya kwaso bala'i ya shigo da shi Najeriya irin wannan bala'in ana tarka-tarka su dai 'yan gidan su suke kawo bala'i saboda haka da shi wancan da suka ce ya yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina da shi wannan nazariya da ake ta tarka-tarka da shi ba wanda ya taɓa karatu a ƙasar waje saboda haka a fahimci wannan karatu a ƙasar waje ba shi da alaƙa da kwaso hayaniya balma hasali mafi yawanci wanda suka fi kawo matsala a ƙasar wanda suka yi karatu a ƙasar ne ba su fito waje sun je sun yi karatun ba wannan ina faɗa muku a babi na amana shi yasa tun farko ka ji na ce ni ba ɗalibin wata jami'a ba ne daga ƙasar waje don kar ka ɗauka ce a ina bayanin ne don ba jami'ar da na fitowa kariya to ko ɗaya babu sannan abu na biyu fatoyin da suka ce yana amfani da su na sahabbai Ibn al-Qayyim ya faɗi cewa babu abin da ya haifar da matsala ga addini ƙadariya da jahamiyya da duk wata ƙungiya da ka sani irin su'ul fahmi an Allah wa rasuli to kafin fatoyin sahabbai duk wani ɗan ta'adda da zai ta'addanci a musulunci zaka ga hujjarsa ta farko Qur'ani ce ma kafin ma a zo maganan hadisi hujjarsa ta farko wa Qur'ani ce saboda haka in sahabbai suna da wani mawkifi daban wani ya ɗauko maganganunsu ya ba su wata ma'ana wacce ba ta ɗauka ba sahabban ba ne abin tuhuma shi dai ba su ma'ana shi ya kamata a tuhuma in wani ya ɗauki Qur'ani ya ba Qur'ani ma'anar da ba ta ɗauka ba Qur'anin ya kamata a tuhuma ba shi dai ba Qur'ani muguwar ma'ana shi ya kamata a tuhuma shi ya kamata a tuhuma in aka ce za a yi haka ba a yi ma addinin musulunci da musulmi adalci ba shi yasa Allah ya saka wa malamanmu da alheri da suka yi kokari na sha faɗa na ce a wannan zamanin ban san wani malami daga cikin malamai ba da ya yi kokari wajen dawo da mutane cewa dole a riƙe Qur'ani da Sunna akan fahimtar magabata kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani. Shi yasa yana da wata ƙa'ida, in ka zo zai ce maka at-tamassuku bil kitabi wa sunna la yakfi, ruƙonka da Al-Qur'ani da Sunna ba zai wadatar ba sai mun tambaye ka ala fahami man, akan fahimtar wa kake riƙe da su. Saboda ruƙon fahimtar Qur'ani da Sunna akan fahimtar ɗaliban da suke karatu makarantar Annabi sallallahu, shi kaɗai ne abinda zai tsallakar da mutane daga faɗawa cikin tarko na fitina da halaka. Saboda haka sahabbai ba su da alaka da waɗannan abubuwan, in ma mutum ya ji ya ɗibo to shi ya kamata ya zama abin tuhuma, amma ba fitar sahabbai ma. Na uku, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, akwai ɗan uwa Malam Nuhu Hausa, wata rana na kai masa ziyara a Sokoto, muna tattaunawa da shi kan littafin As-Sarimul Masrul ala Shatimir Rasul na Ibn Taymiyyah. Yace galibin mutanen da suke magana akan Ibn Taymiyyah sai wallahi ba su san shi ba. Yanzu littafin shi As-Sarimul Masrul, ko kun san cewa ɗaya bisa uku littafin akan aqidar Khawarij yake magana da hatsarinta da muninta, irin wannan kafirta mutane ba akan ka'ida ba, ɗaukan hari a je a kai musu. To yaushe ne, inda a ce Ibn Taymiyyah mutum ne ɗan rigima ɗan tashin hankali, ba a nan ba da muka zo wata gaba ba mun karanta tarihin shi ba, mun yi tarihin shi, yana daga cikin dalilan da yasa ko aure bai iya yi ba. Saboda yana karantarwa shekara ɗaya biyu, a samu wasu su kulla mai shari a je a kulle shi, ya yi shekara huɗu biyar bakwai a gidan yari, wanda daga ƙarshen rayuwar dole a gidan yari ya mutu. Wanda suka tsare shi lokacin da suka gane an cutar da shi, aka zo aka same shi ana ba shi haƙuri, aka ce masa ya haƙuri, ya ce masa ai matsalar tana da sauƙi. Ya ce ku da kuka yi amfani da damar ku ta mulki kuka tsare mu, da mu da aka tsare, ya ce musu falmoto ta jima'una, ya ce mutuwa za ta haɗa mu. Sannan ya ce musu nabi wal ƙabaru ya dummuna, ƙabari zai tattaro mu, don idan mun je mun kwanta namu wajen ba zai tara naku ba. Sannan ya ce musu wal ƙiyamatu ta jima'una, ƙiyama za ta haɗa mu, za mu je gaban Allah za mu tsaya da ku. Wal hakimu bainana wa bainakum Allah, wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu na sha faɗa na ce yanzu Shehu Usman ɗan Fudu a nan ƙasar, banda Allah ya taimaki shaƙiƙinsa Shehu Abdullahi Gwandu, ya rubuta littafin Tazyinul Waraqat, ya faɗa abubuwan da suka faru suka hijira. Ina rantse muku da Allah da yanzu wannan boko haram ɗin sai an jingina musu Shehu Usman ita, an ce su suka ƙirƙire ta. Tunda yanzu a haka ko bara sai da nayi kashedi akan wani profesa, na ce to karatun da ya na jami'a ya je ya ci abinci da shi, amma kar ya ɗauka don yana riƙe da takarda ya karatu. Na ce wallahi ba kai karatu ba. Sai ka ga mutum ya fito yana musulmi, yana cewa wai Shehu Usman, saboda ya karanta abinda Turawan suka rubuta ya mai tasiri, wai ya karanta, wai daula ya kafa ta Fulani, wai Fulani in faya ya kafa ba dole musulunci ya kafa ba. In ba ka yi karatu ba, ba ka san tarihi ba, ka je ka bincike abu, haka ya kamata ka. Wani kwanan nan ya je Ingila zai dakta, ya ce ya zo kan project ɗin shi akan tarihin Shehu Usman yake, ya ce a kan wannan abin, ya ce ya rantse da Allah ya yarda sai dai ya haƙura da daktarin ɗin. So da ya yi rubutu kan tarihin Shehu Usman, ya nuna cewa Shehu Usman jihadi, ya an ce sai dai canza project ɗin ya mayar da shi. Wai Shehu Usman ya kafa Fulani yanzu, ya ce wallahi in sai ya rubuta ka shi kuma ya haƙura da daktarin ɗin bai so. So da in ya rubuta nan gaba za a iya ɗaukowa ana ma wasu hujja da shi, a ce ga wani dakta ne ɗan kaza kaza shi da kanshi ya rubuta cewa ya tabbatar ai Shehu Usman daular Fulani ya kafa ba daular musulunci ya kafa ba. Shi yasa yake gari ya haƙura da daktarin ɗin ya fa mai. Saboda haka abubuwan da ake jingina ma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah galibi abubuwa ne na zalunci da ha'inci da ƙarya, mafi yawancin masu magana a kan shi wallahi ba su san shi ba suke magana a kan shi. Kuma kaga a ƙa'ida ta ilimi, duk wanda baka san shi ba cikakken sani to bai kamata kai magana a kansa ba, bisa ga ƙa'ida na wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sannan abun mamaki abu na takwas, har suka gama tarihin Muhammad Yusuf wanda suka rubuta ba su faɗi alaƙar sa ba da zazzaki wajen karatu, tunda yana da marahilu guda uku. marhala ta farko duk Najeriya inda yanzu a ce da adalci wanda ya kamata a tuhuma da duk bala'in Najeriyan nan shine wannan mutumin da ake tsare da shi dan shi ya fara cewa karatun boko da aikin gwamnati a Najeriya haram ne ba shi ya fara ba shi yasa nake faɗa kullun nake cewa in banda mutanen mu sun zama sakarkaru mu da muke da uba irin Malam Abubakar Gumi da yace mu tashi ayi karatu yanzu wannan karatun da aka zauna ana yi albarkar da awon mallan ne da yace a tashi ayi karatu yace a tashi ayi karatu kaso 100 na masu aikin gwamnati da siyasa da aikin sarki da waye na rantsi da Allah 80 da wani abu a cikin su da fatawan Malam Abubakar Gumi suka shiga sannan Malam Abubakar Gumi dan boko ne a daidai lokacin da mallan yayi fatawa yace a tashi ayi aikin gwamnati ayi karatun boko ayi kada sai muka zauna muka saki jiki muka lalace karantawa wannan dattijin sai a zo a jingina mata abinda bata da alaka da shi wanda ya kirkira abu shi kuma ba a jingina masa abu wa man yakfir ithman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtan wa ithman mubina to ba sa yin wannan magana kuma din Najeriya wanda ya san abin da ya faru farko ya san bala'in boko haram da wannan Muhammadu Yusuf ya dauki wannan tunanin to farkon wanda ya fara assasa wannan fikiran shine wannan shi na zariyar da ake tsare da shi yanzu zazzaki amma kun ga har suka gama ba su kawo cewa yana da alaka da zazzaki ba ta bangaren wa ta bangaren karatu to wannan shine to da ka in za a yi tuhuma to ya kamata su kawo cikin malaman shi cewa ya karatu wajen wani yana da alaka da shi ya taba rube shugaba na waccan tafiyar ayyubi kaza 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 da makamantan su amma ba su kawo wannan ba sannan abu na tara abin da ke aukuwa yanzu idan kuka kalli majalisar kasar mu yanzu da ga dan majalisa ya minki waye yanzu matsalar zazzaki a majalisa ta zama matsalar da ake tattaunawa a sake shi kuka a yi wani ina kallon wani makaryacin dan majalisa yana cewa wai adadin in shi'a ya kai miliyan 15 yanzu kuma wai da gaske suna neman shahada mutanen da suke neman shahada bai kamata ai kaza 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 ba na farko waye ya fada mai sun kai miliyan 15 ina ya bincika ya aka ya gane to mun bari mu fada musu sirrikin in ba su sani ba idan in shi'a za su yi taro a garin Kaduna to au sai sun aika goran gayyata gurare daban-daban sai su tare a nan kaji daya na biyu shine dalilin da yasa zaka ga in za su fito sai su fito a siga ta uniform domin idan mutane suka fito a sura iri daya ko ba su da yawa kakan ga kaman suna da yawa na uku idan za su fito sai su fito da mata da kananan yara wanda bai sani ba in kana so ka gane haka kowa yanzu idan ya tashi ya koma unguwarsu sai ya kirga alliance ya ga in shi a mutun nawa ne daga nan in kowa ya kirga in shi a unguwarsu daga nan zaka gane cewa suna da yawa in an yi taro a garin ku shin adadin abin da ka kirga a unguwar ku shine wannan adadin da ya taru a garin to wani wanda bai sani ba in ya gani sai ya dauka cewa ai suna da yawa la ilaha illallah ai ga sunan sun cika gari to saboda haka akwai munafikai daga ciki kamar yadda na aika wancan sakon akwai wanda zaka ga sun tashi sun ce a sake shi ba tare da kowace ka'ida ba kamar yadda na faɗa na ce mu muna so ai adalci domin adalci shine asasin da zai zaunar da ƙasa lafiya idan abin da gwamnati take tuhumar sa na laifi yayi idan ka ce gwamnati ta sake shi ba tare da kowane sharadi ba to ba a yi ma gwamnati adalci ba sannan kakkumanta ba zazzaki kadai ne yake da magoya baya a Najeriya ba ni ma ina da su London na nemi wani abu gwamnati ba ta yi mun ba ni ma sai in ta da rigima tunda na ga wani an mai an gane sai in ta da rigima to mu ba irin rigima ba ne dan Malam Abubakar kuma bai koya mana ita ba mu karatu ya ce mu kuma karatu muke to shi yasa za ku ga cewa idan da a ce rigima muke ku kalli sanda aka kashe Malam Jama'a ku kalli sanda aka kashe Malam Albani amma da yake ba mu da tabbas cewa ga wanda suka kisa in ana so a yi rigimar da gaske za a yi idan da Kano ta cika cikan da ba a taɓa yi ba idan ana so duk abin da za a yi na rikici daga nan ƙasar ta hauɗe ne za a yi amma da yake malaman sunna karantawar su tana da tsari da kaida dan Allah ko malum wani an yi akan mutum malam jama ba yi ba to mu karantawar mu ba haka take ba saboda haka su dan majalisu kiran da ya kamata su yi su bincika shin za su yadda da Najeriya a matsayin Najeriya kuma za su yadda da dokar ta sannan abin da ake tuhumar su na laifi sun idan sun laifin da ake tuhumar su da shi to adalci shine a hukunta su dan wata iya ha'uzunin wa'iya idan ko ba su yi ba binciki ya tabbatar babu to adalci shine a sake su wannan shine adalci saboda in ya tabbata an yi laifin kuka ce a sake shi wai dan ƙasa ta zauna lafiya to kun bude kofar da ƙasar ba za ta zauna lafiya ba in ba ku san wannan ba ya kamata ku sani sannan abu na ƙarshe shine da nake so in wajahar da nasiha zuwa ga ita gidan rediyon BBC da kuma ma'aikatan khususan zuwa gare su umuman zuwa ga kowane ɗan jarida shine ya kamata ku sani ni'ima mafi girma da Allah ya muku banda kasancewar ku mutane wallahi babu ni'ima mafi girma kaman addini saboda haka abu koda dokar jarida ta yadda da shi to kar ku manta kuma akwai dokar Allah akan ku dan haka duk abin da za ku yi na ka'ida ta aiki in ka je ka bi dokar wani ka ajiye dokar Allah akan ta ran da Allah zai tsayar da kai ya maka hisabi shi wancan ba zai iya tsayawa a gaban Allah ba ya hana Allah ya maka hisabi dan haka shi yasa Allah ya ce ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya ba kunan kun tsaya kuna ta kokarin sai kun ba wa na kariya shi yasa yake to man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah amman yakuna alaihim wakila dan haka ina so ku tuna wannan sako ne zuwa ga ɗan jaridar gidan rediyon BBC a keɓance nasiha zuwa gare su a matsayinsu na musulmi ba ma tuhumar su yanzu kuskure kowa zai iya yi wannan abin da suka rubuta kuskure ne su ba al'ummar musulmi haƙuri su canza wannan rubutun sannan kuma su tuna cewa su musulmi ne akwai mutuwa a gabansu akwai shiga kabari a gabansu wannan kuma saƙon bai keɓance su su kaɗai 'yan jarida ba da suke aiki a wannan wajen wannan saƙo ne zuwa ga kowane musulmi ɗan jarida a duk inda kake aiki to ka sani addinin musulunci yana da buƙatar gudunmawar ka taka ba shi kariya sannan kuma ka sani rayuwarka za ta ƙare ba abin da zai maka gata bayan rayuwar ta koma zuwa ga Allah sai irin gudunmawar da ka ba addininka dan haka aikin faɗin Allah zai aiki a kan ku ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta duba ta gani me take gabatarwa da kanta dan gobe dan haka wannan shine takaitacciyar sako da nasiha da zamu tura musu kuma Allah subhanahu wataala ya ba su ikon gyarawa ɗan jaridun musulmi Allah ya sa aikin da suke na jarida a duk inda suke ya amfane su ya amfani al'ummar musulmi dan haka wannan shine sako wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum